الأليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفثك بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمين waɗanda suke halarci a cikin wannan masallacin da ma waɗanda suke saurare mu a cikin gidaje da waɗanda za su saurare mu a kafafe daban-daban ne muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa mai albarka kuma gaisuwa mai tsarki Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yau muna yammacin talata 25 ga watan Ramadan. Hijirar babban jakadan Allah ko babban majidadin Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina na da shekaru 1446 wanda ya daidai da 25 ga watan March haihuwar Annabi Isa alaihi salatu wassalam kalmar Allah kuma ruhin Allah bisa ga lissafi na Gregorian calendar na da shekaru 2025 Allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu Ali ibn Abi Talib masallacin da ke unguwar Koko Road a cikin babban birnin Sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin Al-Qur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja wato watan Ramadan da fatar Allah maɗaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu ya karɓi azumanmu da sallolinmu ya datar da mu da Lailatul Qadri sannan ya karɓi dukkanin addu'o'inmu ya biya muna dukkanin buƙatunmu ci gaba da karatunmu yau shi ne zama na 38 kasar na 38 a cikin tafsirin suratul isra a wanda muke bayani akan annabi Musa alaihi salatu wassalam tafiya da yayi kasar Madiyana, tafiya ce mai tarihi kwarai da gaske, kuma tafiya ce wadda take da fa'ida ga musulmi, fa'ida mai yawan gaske. Annabi Musa alaihi salatu wassalam mun ji ya tafi Madiyana, kuma mun ga abin da ya faru gare shi, ko har ga shi ya faɗo gidan wani babban malami, ko kuma ya kasance annabi. Sai dai babu nassi mai cewa annabi Shu'aibu ne, babu nassi, babu shi a Alƙur'ani, sa'annan ko babu shi a cikin sunna. Magana da yake ta malamai, wanda mafi yawan malaman tafsir da malaman tarihi sun tafi akan cewa annabi Shu'aibu ne, an fahimci wannan, amma babu abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To abin da ya faru tsakanin annabi Musa da wannan bawan Allah ya kasance har ya nemi annabi Musa da su kulla wata alaka, annabi Musa ya mishi kiyo na shekara 8 ko shekara 10 a matsayin sadaki na ɗaya daga cikin 'ya'yan shi. In ka duba a cikin Isra'iliyat ko kuma a cikin Bible, su yadda banu Isra'ila ɗin ke faɗi, wannan dattijon yana da 'ya'ya, wannan tsofin yana da 'ya'ya mata 7. To amma mu dai Qur'ani bai bamu labarin 7 ɗin ba, biyu ne Qur'ani ya zo da su, don haka su muka sani. Wayancan saura biyar da suka ƙara mu ba mu san da su ba, la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum. Kun ga a iya kissar banu Isra'ila da nake ta korowa, akwai inda nake ɗan ɗage ƙafa ban tsaurarawa kamar yadda yake hali na malaman hadisi da kuma mu ɗaliban hadisi. To nakan ɗan ɗage ƙafa saboda tarihin na banu Isra'ila ne. Sannan mafi yawan abin da ke cikin tarihin duka Isra'iliyat ne, babu hadisai da yawa da suka yi ƙarin haske ga sha'anin tarihin banu Isra'il. Sannan dukkanin abin da malamai suka dogara gare shi, suka fassara ayoyin da muke son mu fitar da tafsirinsu, kuma waɗannan bayanan sun dogara ne ga Isra'iliyat ɗin nan, don haka dole mu zo da su. Wani gurin nika ambata dai in ce Isra'iliyat ne in wuce, wani bayanin nikan kawar da kai, amma da yawa daga cikin bayanan duka daga banu Isra'ila aka samu, ba daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba, wanda malaman musulunci akwai tun daga sahabbai waɗanda suna karɓar labarai ga hannun banu Isra'ila, ko akwai waɗanda sun shahara da karɓar labarai daga hannun banu Isra'ila. To irin waɗannan sahabban da mata bi aida atba'u tabi'in, duka malamai sun rubuce su, sun jawwane har littafai an yi a kansu marwaita waɗanda suna amsa ga hannun banu Isra'ila, sahabbai masu amsa ga hannun banu Isra'ila, tabi'ai masu da sauransu. Da haka in sun kawo labari wanda yake iya karɓar ma'ana ta Isra'iliyat, to ba za a ba shi hukuncin mawqufi da hukuncin raf'i ba, ko mawqufin bi hukumin rabbi ba za a bashi wannan matsayin ba za a bashi matsayi ne na isra'iliyat ina fatar an fahimta to anan sai Allah madaukakin sarki ya bamu labari cewa wannan bawan Allah ya nemi annabi Musa alaihi salatu wassalam da su hada hulɗar kasuwanci ko kuma hulɗa ta kiyo da aure kaga da dattijo ne samu riba biyu riba ta farko ya aure da ya shiga mutumin kirki domin duk wanda yake da ya ta kai budurwa komi kirkinta Allah Allah yake rabu da ita lafiya komi kirkinta fatan shi ya rabu da ita lafiya kuma in zai miƙa ta zuwa ga amintaccen hannu to kaga ya samu amintaccen hannu annabi Musa alaihi salatu wassalam sannan na biyu kuma gashi ai mai kiyo na shekaru nawa shekaru 8 zuwa shekaru 10 kaga ya samu karuwa sannan mai kiyon nan mai ƙarfi ne menene amfanin mai ƙarfi wanda yana iya tunkuɗe sharri gare su ko idan wata mummunar dabba kamar kerkeci ko kura ko wata dabbar dawa ta zo ta ɗauki dabbobin ba zai bari ba muna da hadisi a sahihul bukhari na wani balarabe balarabin daji wanda yana cikin dabbobi yana kiyo sai kura ta zo sai ta fisgi akuya ɗaya da ta fisge ta sai ta ruga sai bi kuran da gudu ka dibi kura wanda in ta ci gogari sai gari ya tarwatse ya watse ko kaga ana ta rufe ƙofofin gida ana ta kashin gudu to amma shi ba gudu yake ba rugawa ya cimma kuran ya makura kuran ya taushe ta ya murƙushe ta ya ƙwato akuyar shi daga gare ta sannan ya jiyo yana hararan kuran kura tana kallon shi sai ta hararo shi ta ce sadda ba kuke kiyonsu ba wa ke tsaronsu daga gare mu sai dafe baki yana mamaki yana tafi hannuwa yana mamaki kura na magana sai ta ce abin mamaki ka gani don kura ta yi magana to abin mamaki na can ka baro ciki itacen dabinai wani manzo wanda dare da rana yake karantar da mutane saƙon Allah yana faɗa musu abin da ya faru jiya da yau da kuma abin da zai faru gobe tana ishara zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita wannan kurar ina fata an fahimci wannan to kaga daɗin samun mai ƙarfi yana iya ba dabbobin kariya kuma idan aka samu ƴan fashin daji sun zo kaga za a yi ba ta kashi ko ba zai tura ido su kwashe dabbobi ba akwai wanda in ya gansu ma ɓoyewa yake su kwashi abin da suke so na dabbobin in sun gama kwasa sa'annan su ban mai abin da ya rage to ina annabi Musa ƙawiyun ne ina fatar an fahimta sannan aminun ne amintaccen mutum ne ko ba ɓarawo ba ne ba wanda zai gudu da dabbobin ba ne ba kuma yadda wasu makiyaya ke yi ba su riƙa ɗiban dabbobi suna sayarwa ko wasu su riƙa yankawa wani ma don ƙeta kashe dabbar zai yi an fahimta to wannan amintacce ne ashe kaga wannan dattijon riba bisa riba kenan to shi ma annabi Musa wannan abin riba bisa riba ne wanda ya gudo yana cikin yanayi na tsoro kha'if yana cikin yanayi na tsoro ya tarakkab kuma yana sauna ina ne zai ji an cafke shi kenan yana ɓoye-ɓoye ko duk wanda ke cikin tsoro kuma yana sauna ina ne za a hundo mishi me zai yi sai kama ɓoye-ɓoye don haka yana ɓoye-ɓoye yana laɓe-laɓe ya raɓa can ya raɓa nan ya yi tafiyar kwanaki to yanzu ya samu gidan zama kuma ya samu aminci sannan ya fita daga daular Fir'auna inda Fir'auna yake da ikon ya sa a kamo mai shi sannan ya samu gida na kwanciyar hankali gidan dattijo mutumin kirki kun ga komai ya yi sannan daga ƙarshe kuma wani abin jin daɗi ga kuma mata zai samu kaga wata riba zai samu mata ina fatar an fahimta kuma ɗiyar dattijo kuma yarinyar ya ganta ya ga alamar tana da kirki saboda ta zo tana tafiya ta kunya ko cikin yanayi na kunya tana ɗan rufe fuska shine yake wa ma uridu an ashqa alayka ko
a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya ya hatayni ala an ta'jurani ألا أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين
to kaga ya kulla wannan alaka tsakanin su to sai ya rufe ta da bayani wanda yake mai kyau cewa wa ma uridu an ashqa alayka ko ba ina nufin in tsananta ne gare ka ba in takwas suka yi maka ka dauka in goma suka yi maka ka dauka sa'annan idan ka zauna gidana kana mini wannan aikin da kiyo to ni ba ni nufin in tsananta maka kamar yadda wasu abokan hulɗa suke tsananta ma abokan hulɗa su ko kamar yadda wasu iyayen gida ke matsa ma yaransu wani mota zai baka ta jigila ko ya baka nafef ko ya baka mashin amma za ka same shi mutum mai tsauri ko wani kuma za ka same shi mai tausayi mai sauƙin hali to yana son ya nuna ma annabi Musa alaihi salatu wassalam bai nufin tsauran ramai ya zaɓi duk ajalin da ya zaɓa sannan zaman da za su yi ba zama ne na a ƙuntata mishi ba ba zama ne na a tsananta mishi ba a'a zama ne na a sauƙaƙa mishi al'amari akwai sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ba da labari hadisi na sahihu muslim cewa wata rana ya kama bawa yana bugu yana ta dukan bawa ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yake sai naji an kire ni ta bayana na waiwaya haka an kira ni har sau biyu ina waiwayawa yake sai naga manzon Allah ne shi ke kira ni yana faɗin Allah yana da dama a kanka fiye da yadda kake da dama a kan wannan bawan dare da rana ka nemi Allah laifi kuma yana da damar ya kama ka da laifin nan fiye da yadda kake da damar ka kama bawanka in ya ma laifi don bawanka yana iya gudu ko ya je inda ba za ka san inda yake ba kai kuma kana iya ma Allah gudu rayo bawan ka da hannun ka take to rayo ka fa da rayo ka da kaddara ka duka ga hannun Allah suke don haka Allah yana da iko akan ka yana da dama akan ka wanda baka da akan wannan bawan naka amma kuma ya kyale ka bai maka irin wannan horon ba yace ina ganin manzon Allah ne yake faɗa ni wannan maganar yake sai na yi sauri nace ya rasulullahi na tuba ga Allah kuma wannan bawan na yanta shi daga yanzu ya zama da manzon Allah yake ka ka da kanka daga wuta a wani hadisin manzon Allah yake ce ma Abu Zarrin cewa waɗannan bayi wanda hukunci yana ga mai hadda yaren gida ƴan uwanku ne yanda kuke mutane haka suke mutane da haka ku ciyar da su daga abin da kuke ci ku suturtar da su ku tufatantar da su da irin suturar da kuke sawa kuma ku daina zagin su lokacin da ya ji Abu Zarrin yana zagin bawa ne ya ce ya Abu Zarrin innaka rajulun fi jahiliya kai mutum kake wanda yake akwai sauran kufan jahiliya har yanzu a cikinka musulunci ya zo yana son ya nuna mutane duka daidai suke ba wanda ya fi wani sai wanda ya fi tsoron Allah kai kuma kana son ka yi amfani da dama ta Allah ya sa bawa ƙarƙashinka ka riƙa zagin shi zagin haihuwa wanda kai ba ka son a yi maka irin wannan zagin an fahimci wannan don haka malamai suka ce wannan zancen ya nuna cewa wannan mutumin kirki ne ko don haka wannan ya saba ma abinda banu Isra'ila suke faɗi cewa wannan mutumin sunan shi Jesro kuma alkahin bokani inda abokani yana faɗin irin wannan maganar kun ga ba zai faɗi irin haka ba don haka mutumin kirki ne ta yiwu ma ya kasance annabi Shu'aibu ne ba mu iya gaskatawa ba mu iya ƙaryatawa saboda hadisin da ya zo cewa annabi Shu'aibu ne bai inganta ba amma mun samu malamai irin su Imamu Malik suna cewa annabi Shu'aibu ne kuma sun zo da ruwaya sai dai ruwayan ba ta inganta ba shine matsala ina fatar an fahimci wannan yace satajjuni insha Allah min as-salihin yace satajjuni kuma zaka same ni ya kai Musa insha Allah in Allah ya yarda min as-salihin daga cikin salihai kaga bai ce satajjuni min as-salihin ba sai dai sa insha Allah ko wanda kalmar insha Allah kalma ce ta mu'minai duk abinda za kai ka ce insha Allah rashin cewa insha Allah yana cikin abin da ke sa lalura ka taki tafiya idan ka ce zan tafi gari kaza babu insha Allah ko kuma zan aikata abu kaza babu insha Allah yana da wuya Allah ya barka ka aikata wannan abin wa ma tasha'una
illa an yasha Allah rabbul alamin
wato babu abin da kuke iya aikatawa ku yan adam wanda za ku ganin kuna so ku aikata ku yi umarni da mashi'a ta ku ta kanku ba za ku iya ba sai fa in Allah ubangijin talikai ya zo ya yarda sannan kake iya aikata komai in bai so baga ka cikin duniyar ma komai ba ka iya ba ga wasu can ICU kwanci mutane ne wasu na can cikin koma ba su kai sai inda suke ba akwai wanda ya shekara uku shaida kawai yake yi bai buɗe ido ba bai farko ba bai sai inda yake ba kwanci kawai yake yana shaida daga baya bai ko buɗe ido bai mutu a haka da mutum ne wanda ke tafiya yayi duk abin da kake yi, amma gashi kwance yanzu bai iya ko bai mutu ba, ana yi ba da shi ba, da kuma yana jin cewa sai da shi, in babu sun tubata yi su ne kusoshin gari. To yanzu kuma gashi kwance da rainai, amma ko ba a yi da shi, ko bai iya komai, ko buɗe ido bai iya, bai iya motsa yatsan shi, wannan ƙaramin yatsan shi na ƙafa ko na hannu bai iya motsawa. Gashi kwance tsawon shekara uku sama ga kwana dubu, yashe har ma iyali sun fara magana cewa to baba fa ɗan abin da ya aje zai cinye shi, kullum dubu kaza muke biya na ICU, an sai da gida kaza, an sai da fili kaza a Abuja, an sai da kaza kaza, suna lissafi. Wani ma ji yake kamar ya lallabo ya shakure shi ko tunda ya ki tafiya su ishe shi don su raba gado. To ko mina ne fi Allah ya so, Annabi Suleiman ya taɓa irin wannan, bai ce in Allah ya yarda ba. Yana da mata ɗari Annabi Suleiman, ga wannan shari'ar ana iya auren mata ɗari, yake zai sadu da su, kuma kowaccensu za ta haifi ɗa kuma ɗa namiji. Sannan idan ta haifi ɗa namiji, wannan ɗan zai kasance soji daga cikin sojojin Allah. Don haka ya je ya sadu da matan shi, Allah ya gwada mishi, babu wanda ta ɗauki ciki in ba ɗaya ba, 99 ba su ɗauki ciki ba. Sannan ɗayan nan da ta ɗauki ciki da ta tashi haihuwa kuma sai ta haifi rabin mutum, ido ɗaya, kunni ɗaya, hannu ɗaya, komi ɗaya ɗaya, rabin mutum haka ta haifi shi. Hanci wannan kusuwa ɗaya an raba shi biyu. Me yasa? Don bai ce insha Allahu ba ko? Akwai wasu da Allah ya kira ashabul jannati, ma'abuta wani lambu haka, waɗanda su
inna balawnahum kama balawna ashabal jannati in aqsamu la yasrimunnaha musbihin.
To Allah ramma fa ka kada mu cikin wani tarihi kuma na daban. To su ma rashin cewa insha Allah shi yasa ba su cimma burinsu ba, duk da yake abinda suke buri ma ba ko alkhairi ba ne ko? Rowa ce suke buri ne, rowa ce. Mahaifinsu na da lambu yana kyauta in lokacin girbi ya yi, to su kuma so suke su yi rowa. Da haka suka yi rantsuwa za su je su girbe gona tun da safe gabanin mutane su tashi, ko da mutane ke zuwa za su tarar da har an girbe gona an gama komi. Sannan ba su yi istisna'i suka ce insha Allahu ba, daga ƙarshe mun faru gare su, sai gashi sun waye gari tun da safe da duhu-duhun jijjihi sun kama hanya su yi gona, ba su ko gudun kila maciji ya sare su ko wani mummunan ƙwaro ya tarbe su cikin gonar. Suna shiga isowa gonar sai da kowa ya musu cikinsu ba ita ba ce, saboda Allah ya jefo mata wata wani bala'i, ya farma gonar ta ƙone gaba ɗai, ta koma kamar wadda aka girbe ga ta. Sai da suka dawo suna wai ko gonanmu ce wannan, a'a ba gonanmu ba ce, suna shakka su da kansu, saboda duk itacen da suke ciki ga su kwance komi an kwantar su. So yana da kyau musulmi mutum duk abin da zai iya ce insha Allah. Sannan kada mutum ya yi dukkan shi ya ce ainihin salihi ne, baya cikin ladabi na magana. Wala tuzakku anfusakum ko?
Kada ku tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa.
To kada ku yaji kawunanku, Allah shi yafi sanin wanda yake kiyaye dokokin shi. Kada ku yi yabi kawunanku, don haka bisa ga wannan ka'ida wannan bawan Allah mutumin kirki wanda ta yi ya zama annabin Allah ne yace satajiduni insha Allah min as-salihin biyar da Allah zaka same ni cikin salihan mutane wadanda zaka yi kulda da su ka same su masu gaskiya masu riƙon amana masu tausayi masu ɗaukar ƙaddara masu abubuwa ne na alkhairi ko akwai wanda ya ba direba mota direba ya je faɗi da mota mutane suka mutu ciki tare da shanu direba hannun shi ya cire aka yanke hannu tun da kusan kafaɗa amma dawowa ya bincike ake yi a direban ya yi ganganci don haka shi sai an biya shi mota aka je aka yi aune-aunen 'yan sanda direba ya ganganci don haka sai an biya mota su kaga irin wannan ba ubangida ne na gari ba ko? Kuma baya jikin salihai mutumin da aka cire hannun shi zai yi ganganci da gangan don a cire mai hannu kai ka rasa mota da kai da siwa ya fi hasara kaga shi ya fi hasara ko? Yanzu bai koma tukar motar kuma ita ce sana'ar da ya iya a duniya kai kuma ga kada cikakkiyar halittarka sannan ba kowace irin sana'a zai iya ba ba hannu ɗaya ya zama lalura ma ya zama liability yana da wuya rayuwarsa ta koma mai daɗi tashi tsaye in zai yana zaune ba yadda kake tashi zai tashi ba ba hannu ɗaya idan zai shiga ban ɗaki sai an bi shi da ruwa ana zuba mai yana wankewa saboda bai da hannun da zai riƙa buta bai da hannun da zai riƙa zuban ruwa wannan hannun da shine yake wankin kashi da shine yake tsalki da hitsari da shine kuma yake cin abinci hannu ɗaya idan abu ya zo ko bai ƙetare kanshi kaga yana ƙasa da yawa to sai yace zaka same ni insha Allah cikin salihai to sai annabi Musa alaihi salatu wassalam ya karba mishi cewa ya aminta kuma ya yarda wannan abin ya kasance tsakanin su wata yarjejeniya ce suka kulla tsakanin su yace zalika baini wa bainaka
qala zalika baini wa bainaka ayyamal ajalaini qadaytu fala udwana alayya wallahu ala ma naqulu wakeel
qala sai ce annabi Musa mai mishi da zance yace zalika baini wa bainaka to wannan tsakanina da kai ne mun kulla wannan alakan da kai mun kulla wannan yarjejeniya da kai an gane kaga za a yi rubutu cewa yarjejeniya tsakanin wane da annabi Musa alaihi salatu wassalam ko to wannan yarjejeniya ce tsakanina da kai baini wa bainaka yace ayyamal ajalaini qadaytu yace cikin ajalolan nan guda biyu da kabbani lokuta biyu shekara takwas ko shekara goma duk wanda ne cika cikin su annabi Musa bai faɗa mishi wanda zai yi ba yana yiwa yayi takwas din ya ji ya gaji ya kusa yana yiwa yayi takwas din ya ji yana da ƙarfin ƙara biyu da haka ya ce kowanne ne zaɓa cikin su nayi kowannen su ne na aikata to fala udwana alayya to ka sani fa abinda nake roƙo kuma nake nema gare ka ya zan babu zalunci a kaina kada ka ganni baƙo banda kowa garin nan a ce za a cuci baƙo ko kun san mutane suna da wannan al'adar za ka ga akwai mutumin daga al'ummar shi ma sun watsar da shi ba su ɗauke shi da muhimmanci ba amma kuma in baƙo ya zo akan wannan mutumin kila ana iya kashe bako 10 ko bako nawa ko bako wadanda adadin su na da yawa ko da bako ya taba shi saboda son fitina sai a farma bakon ina fatar an fahimta ana samun fadace-fadace masu tashi kan haka kaga wani mutum ba ko wani mutum ba wanda mutane ke darajantawa amma kuma akan wani bako ya zo sun samu takaddama da shi sai a ce bakon nan ya taba dan gari sai a farmai sai kaga an farma al'ummar baki da suke cikin gari a ita kisan su ana taimu su barna to balle wannan babban mutum ne mai kima mai daraja ina fatar an fahimta don haka annabi Musa ya ce fala udwana alayya babu zalunci a kaina kuma wallahu alama naqulu wakilun wallahu Allah wakilun shine ai wakil alama naqul aka abinda muke fadi shine abin dogaro shi zamu dogara gare shi ni na dogara gare shi kuma na yadda kaga annabi Musa yana da tawakkali ko in ka duba tun can baya za ka ga lafuzza na tawakkali waɗanda yake gwaji yana kwanta cikin inuwa da tashi roƙo Allah ai lafuzzan da ya yi amfani da su na tawakkali ne sannan da ya kama hanya ma ya baro Misira da ya tashi roƙo Allah kuma a nan lafuzin da ya amfani da shi shi ma lafazi ne mai nuna tawakkali ya dogara ga Allah ya sa Allah zai shiryar da shi zuwa wurin da ya kamata to annabi Musa alaihi salatu wassalam ya zauna ya ci gaba da kiyo ya shekara takwas sai ji cewa shekarun nan takwas basu ishe shi ba zai iya cikawa goma saboda ya ji daɗin zama da wannan dattijon matuƙar daɗin zama don haka ya cika shekarun goma Sa'id bin Jubair ɗaya daga cikin shahidan tabi'ai waɗanda Allah ya gwaji karama ta daga gare su wanda yana karatun Qur'ani zaki na gadin shi ko Sa'id bin Jubair yace wata rana wani bayahudi ya tambaye shi yace wai wani ajali ne Musa ya cika shekara 8 ne ya zaba ko shekara 10 sai Sa'id yace to ni ma ban sani ba amma ka bari zan tambayi malamin Larabawa tekun Larabawa yake sai na tambayi Abdullahi dan Abbas abarul umma nace ya Abdullahi kaje kaje fa gashi ba yahudi ya tambaye ni ban san ko na ajali bane nace to sai na tambaye ka sai yake to eh lalle annabi Musa ajalin da ya cika yake aksaruha aksaruhuma wa afahuma ko yake wanda yafi yawa kuma ya fi cika cikin biyu din nan shine ya zaba wanne ne yafi yawa goma kuma shi yafi cika to shi ya dauka wannan yana cikin sahihul bukhari fasara ce ta Abdullahi bin Abbas hadisi na 2684 sahihul bukhari don haka ya cika shekaru goma aka ba shi ya dauki duk wanda yake so cikin matan nan ya zabi wanda yake so da ya dauki wanda yake so kun ga yanzu a kama hanya ko ya gama zai koma yanzu garin su zai koma Misira ko kuma ya kama hanya ya tafi wani wuri tunda ya gama ajalin da aka ɗibo mishi don haka annabi Musa alaihi salatu wassalam ya dauki iyale shi ya faɗa ma wannan dattijon cewa to shi kan zai matsaya je gaba amma yana roƙo da ya ba su wani abu wanda za su iya amfani da shi ga hanya don ya kasance musu ɗan wani abu da za su riƙa wanda za su iya dogaro da kansu. Malamai suka ce ita matar ita yi magana ya ce ki roƙi mahaifinki ya taimaka muna. Ashe mahaifi na da hali yana da kyau ya taimaka masa roƙi ne ko? Don haka ya taimaka musu. To da ya tashi taimakawa sai ya sa raɗi ya ce to abinda za a yi su tsaya su daina batun tafiya su ƙara shekara ɗaya ya ci gaba da kiwo da nan zuwa shekara ɗaya ga wata ƙa'ida wadda zai sa wadda shi Musa ya amfana shi ma ya amfana. Dabbobin da yake kiwo masu launin kaza ne duka dabbobin launi guda ne yake ba annabi Musa idan kai kiwo in har Allah ya sa dabbobin nan da nan zuwa baɗi duk abin da sun ka haifa ya saba ma wannan launin nasu aka haifi wani launi wanda ba wannan ba to naka ne in ku aka haifi wannan launin to nawa ne. Kaga can sai annabi Musa ya samu wani abu ƙarami ne ko? To shi ma wannan dai na cikin Isra'iliyat. Don haka annabi Musa ya zauna shekara ɗaya ya yi mai kiwo. Dabbobin duk wadda ta tashi haihuwa sai ta haifi ɗan ɗa ya saba ma launinsu. Kuma wadda duk ta tashi haihuwa sai ta haifi ɗa uku. Wadda duk ta tashi haihuwa sai ta haifi ɗa uku. Kuma babu wadda ba ta haihu cikinsu ta sake maimaita haihuwa ba. Don haka annabi Musa ya kwashi garge mai yawa ya kama hanya. To da nan ya baro yankin Madiyana. Yayo yamma ya ci gaba da tafiya. To yana tafe sai gashi ya faɗo yankin Sina na inda wannan dutsen na tsoro yake wanda Allah maɗaukakin sarki ya rantsuwa da shi ko? To yana faɗuwa wannan gurin gashi tare da matar shi ga tsananin sanyi. To lokacin ne yake mata inni anastu nara ko?
Falamma qada Musa al-ajal wa sa'a bi ahlihi آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون.
To falamma qada Musa al-ajal lokacin da annabi Musa ya gama wannan ajalin wasara bi ahlihi ya tafi da iyalin shi suka kama hanya anasa min janibi turi nara sai ya hango wuta daga gefen wani dutse. Wannan dutsen shine dutsen turi sinin ko? Ya hango wannan dutsen sai ya hango wuta can kuma gashi ana tsananin sanyi. Ƙala li ahlihim kusu sai ce ma iyalin shi ku zauna nan. Wanda mun karanta wannan bayanin can baya ko? Kaga nan ne Allah maɗaukakin sarki ya mishi zance. Inni anastu nara la'alli atikum min haji qabarin ya ce ku zauna nan ku jira ni zan je. Ya Allah ko da zan zo muku da labari ina hanya take saboda mun ɓace hanya. Jazwacin minan nare ko kuma yanzu muku da wani makamashi na wuta la'allakum tastalun la'alla ko da za ku ji ɗumi da shi. To nan na ya zance da Allah. Ina fatar an fahimta. To wannan kissar ga baki ɗaya sai suka sace ta ga annabi Musa ta faru ko? Sai suka ɗauke ta suka mai suwa ga annabi Yaqubu alaihi salatu wassalam suka ce annabi Yaqubu lokacin da ya samu matsala da dan uwan shi Yesu ya yaudari Yesu a wajen mahaifinsa ko da haka mahaifin ya yi ma annabi Yakubu addu'a mahaifiyarsa tace ya gudu to da ya gudu din ya tafi Haran cikin Iraki wajen wani dan uwanta wanda ake kira Laban to can ya zauna wajen wani kaninta ko yayanta wanda zai fi kusa da ya kasance kaninta wanda ake kira Laban sai ya ga diyar Laban din da yana so Rachel ko ya nemi aurenta sai ya ce mishi sai ya shekara 7 yana mai kiyo ya shekara 7 yana kiyo ya saka ajalin shekara 7 sai aka bashi aure mai miki a bashi wanda yake so sai aka bashi Leah shi na ya zo zargi Laban ya ce ya kai kawuna ƙanan mahaifiyata shi yanzu haka za ka yi min ni da nace ga wadda zan aura muka yi yarjejeniya kuma ka saba mini kai yaudare ni yake to ai mu al'ada muke ba mu aurar da ƙanwa sai mun aurar da ya Rachel da kake so kuma ita ce ƙanwa don haka ba za mu baka ita ba sai mun aurar da ya yace amma in kana so ka ƙara wasu shekara 7 sai in baka ƙanwar ya aminta zai ƙara wasu shekara 7 a bashi ƙauna ya gane ya da ƙauna kaga ba ni tunanin akwai lokacin da shari'ar Allah ta yadda a haɗa ya da ƙauna ko ubansu ɗaya to aka haɗa ya da ƙauna ya ƙara shekara 7 da ya kammala zai tafi sai ya ce ma Laban ya ba su ɗan wani abu cikin dabbobin sai Laban ya ce mishi a'a ya mai kiyo na shekara ɗaya duk abin da aka haifa in ya saba ma launin dabbobin da suke da su to ya ɗauka da aka tashi haihuwa gaba ɗaya sai aka haifi launi wanda ya saba ma na dabbobin da suke da su ka gare kamar kissar annabi Musa ko dabbobin da duk aka haifa gabaki ɗayansu sai suka saba ma launin da gare su na dabbobi don haka Laban bai ji daɗi ba har aka samu rashin jituwa sai da annabi Yakubu ya kwashe iyalin shi ya gudu da su a lokacin kuma iyalin sun fara yawa saboda an fara haife-haife ita dai Rachel ba ta haifuwa amma Leah ta haifi 'ya'ya uku zuwa wannan lokacin bayan waɗannan 'ya'yan uku da ta haifa kuma ita kuma Rachel sai ta ce to abinda za a yi za ta bashi baiwar da gare ta mai suna Bilha don haka ta bashi wannan baiwar sai zan ya haifi 'ya'ya biyu da boyar ka gaɗiya sun zama biyar ko ita kuma Leah gashi ta haifu amma duk da haka nan saboda tsananin kishin mata kuma gashi ubansu ɗaya sai ta ce ita ma tana da boya ai ta ba shi boya Zilfa ya sake haifi 'ya'ya biyu da Zilfa kaga 'ya'ya 7 kenan sannan ta dawo kuma ta ci gaba da haihuwa sai ta sake haihuwa wasu uku ita Leah ɗin kaga 'ya'ya sun zama 10 to sa'an nan daga baya ne Allah ya taimaka ita Rachel ɗin ta yi irin nasara sai ta haihuwa tsufa domin Sara ta haifi annabi Ishaqa tana 'yar shekara 90 kun ga ya saba mai yadda mata ke haihuwa ko a shekara 90 har ta mance da abin da ake kira haihuwa ta ma wanke jikoki ko to amma a lokacin ta haihu ita ma da shekarun tsufa sun dan tafi sa'an nan ne ta haifi ƴaƴa biyu ƴaƴan nan biyu da Rachel ta haifa ɗayan babban shine Yusuf aranin kuma shine Bunyamin Yusuf ɗin shine annabi Yusuf alaihi salatu wassalam don haka ya kama hanya wajen dawowa da ya kama hanya wajen dawowa ya gudu Laban ya bi shi yana ta nema yana ta lalabe yana ta nema daga ƙarshe dai ya cin shi ga hanya har dai suka samu ɗan saɓani daga baya suka daidaitu ya kama hanya akan wannan hanyar da iyalin shi ya sauko ne masauki shi ma a nan sai ga wani ya fito mishi da takobi sai sun ka yi karon batta da shi sun ka yi fada da shi fada na wajen yini ɗaya da dari ɗaya wannan bai samu nasara gare shi ba to shi na yake ce mishi Kirista ɗin sun ka bambanta ka ji rashin kunya ta Kirista wasu ka ce mala'ikin Allah ne ya fito Allah ya turo shi a yi wannan fadar mala'ikin sai tabbatar da cewa ashe annabi Yaqubu ba karamin jarumi ba ne mutum ne mai matuƙar ƙarfi ya yi duk dubaru ya kasa annabi Yaqubu ya rinjaye shi shi da kansa ya gudu wasu ma daga cikin Kirista ɗin kuma suna da yawa suka ce ubangijin ne ya fito ya yi yaƙi da annabi Yaqubu ya rinjaye shi kaga zancen da annabi Musa ya da Allah ka hanya ko kuma shi ma gashi ya yi zancen da ya yi amma shi fada ya yi an gane da ubangijin wanda daga ƙarshe ya komo nan inda mahaifin shi to amma kuma ya iso bayan gari yana tsoro kada ya shigo ya haɗu da ɗan uwan shi Isu bai sai da za ta ƙari ba tunda tun cikin ciki suka faɗa za ka bai sai da lalura za ta ƙari ba a bisa ga wannan sai tsaya bayan gari ya zaɓi raƙumma ya zaɓi dabbobi masu kyau sai ya aika mishi aka kai mishi aka ci gashi nan in ji Yaqub ya duba ya gani ya ji daɗi dama yana cikin buƙata yana cikin talauci yana cikin buƙata ina Yaqub aka faɗa mishi suka aje inda za su haɗu suka zo suka haɗu annabi Yaqub har ya shirya yadda za a faɗa in ta kama a yi faɗa ne to sai ga shi ɗan uwan nashi Isu ya tarbe shi cikin mutunci an yi ta an ƙare cikin mutunci babu wani faɗa da aka yi da haka Isu duk da hakan da ya ce ya ƙyale shi amma kuma sai tashi ya bar gari bai iya zaman kallon shi sai ya kwashi iyalin shi da dangin shi gaba ɗaya ya bar gari ƴaƴan shi da jikokin shi duka ya bar gari da su ya ta tafi ya tafi nesa ya zauna waɗannan ƴaƴan na Isu su ne suka haɗu da wasu larabawa da sauransu suka haifi ƴaƴan da ake suke cikin waɗannan Falastin na yanzu to shi kuma annabi Yaqub sai ya tuna da mafarkin da ya taɓa yi kan hanya sai koma wannan guri inda ya mafarkin ya ga dutsen da ya aza alama sai ya jaye wannan dutsen sai ya gina wani ɗan ƙaramin ɗaki wanda suke kira alta ya gina alta ba coci suke kira shi ba alta haka suke kira shi ɗaki ne na ibada wanda wannan ɗakin na ibada shi ne asalin ginin farko da aka farawa masallacin Baitul Maqdis daga baya annabi Suleiman ya zo roshe shi ya gina wani irin katafarin masallaci ko so kaga an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam wani masallaci ne aka fara ginawa farko ya ce Masjidul Haram masallacin Makka aka ce sun ma'ayi sannan wani ya ce sannan Masjidul Baitul Maqdis sannan sai masallacin Baitul Maqdis aka ce kan bainahuma menene nisan shekarun da yake tsakaninsu, yake 40 sana, shekara 40. A wannan lokacin da annabi ke faɗin haka, duk da su bani Isra'ila tarihin ya ɓace musu, wasu ba su kusan da wannan ginin da annabi Yaqub ya yi ba, wannan alta ɗin da annabi Yaqub ya gina ba su kusan da wannan labarin ba, kawai sun tafi a kan annabi Suleiman ya gina. Tsakanin ko annabi Isma'il da annabi Ibrahim da suka gina Ka'aba da annabi Suleiman, shekaru ne na ɗiya da jikoki da kamakunnin kamakunni, shekaru ne masu yawa, don haka ba shekara 40 ba ne. Da haka suka shiga mamakin cewa za a iya zama shekara 40. To shekara 40 ne saboda Isma'il da Ibrahim su suka gina Ka'aba. Ƙanan Isma'il, Ishaq, ya haifi ɗa wanda ake kira Yaqub. To Yaqub ɗin nan shi ne ya gina masallacin Baitul Maqdis farko, ya gina shi ɗan ƙaramin guri daga baya aka faɗaɗa shi. Ina fatar an fahimci wannan. Shi kuma annabi Musa kun ji can ya je cikin wani yanki na Saudi Arabia, garin Madyana, ya auri mata ko diyar, in ma ta zama diyar annabin Allah, in ma ta zama diyar wani daga cikin bayan Allah na gari. To ai Larabawa ne, kun ga annabi Musa ashe duk abin da ya aikata na kashe wannan baƙin ɗin da ya yi har gudun da ya yi, duka Allah ya sanya haka ne domin ya jawo tsatson Larabawa ya sake haɗa su da Banu Isra'ila. Kuma ba ta cewa ‘ya’ya annabi Musa ba su cikin Banu Isra’ila ko? Saboda cikin manzannin Banu Isra’ila akwai kamar annabi Musa? To ‘ya’yan shi kana ɗaya da su cikin Banu Isra’ila? Ina fatar an fahimci wannan. Da haka wannan zai ba mu wata matashiya nan gaba, domin akwai wasu waɗanda suke wasu maganganu kan Banu Isra’ila na yau. Suna ganin cewa ba su ne ainihin Banu Isra’ila ba. To su ne Banu Isra’ila, don an samu mix na jeans da su da wasu ƙabilu bai hana musu zama Banu Isra’ila. Saboda annabi Musa gashi ya samu wannan mix ɗin. Ina fatar an fahimci wannan. Annabi Musa ya samu wannan mix ɗin na wannan jeans ɗin. Kuma bai hana ma ‘ya’yan shi su zama Bani Isra’ila ba. Idan aka ji aka yi DNA test, za a gani cewa akwai certain percentage na jeans nasu waɗanda suke jeans na Bani Isra’ila. Akwai certain percentage na Larabawa. Larabawa ma nau’i daban-daban ne ko? Sannan Larabawan rena su ne suka yi, amma Larabawan masu fisi. Saboda da annabi Isma'il da annabi Ishaq wanne ne ya fi wani? Annabi Isma'il tare da annabi Ibrahim su suka gina ɗakin Ka'aba. Shi kuma annabi Isma'il bai gina kowane ɗaki ba, ɗan shi Yaqub shi ne ya fara asalin gina ɗan ƙaramin guri wanda ake kira masallacin Baitul Maqdis. Da Ka'aba da Baitul Maqdis wanne ne ya fi? Sannan na biyu, a fadin Al-Qur'ani babu inda Allah ya kira annabi Ishaq ko annabi Yaqub da suna rasulan nabiya. Wannan titil Allah bai ba shi ba. Amma kuma a suratu Maryam, Allah maɗaukakin sarki ya ambaton ma annabi Isma'il wannan, yake waskur fil kitabi
Isma'il innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbihi mardiyya.
kaga Allah an bace shi da rasulun nabiya ko to kadiba qur'ani da haka nabi abin nan rasulun nabiya babu inda aka ambatan shi jiwa aka hade mai shi haka sannan na uku manzon Allah yayi hukunci hadisi yana a sahihu muslim asalin hadisin shine yake cikin sahihu muslim amma cikakken hadisin yana a cikin aljani na imamu tirmidhi cikakken hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha hasafa min ali ibrahima isma'ila yace Allah ya fifita cikin iyalan annabi ibrahim ya fifita isma'il wa min ali isma'il wa min aulad isma'il ko da cikin ƴaƴan annabi isma'il kuma amin waladi isma'il cikin ƴaƴan annabi isma'il kuma bani kinana yace Allah ya fifita wani dangi da ake kira bani kinana yace wa min bani kinana daga cikin bani kinana kuma Allah ya fifitar da wa ya fifitar da bani hashim yace wasu tsafani min bani hashim ni kuma Allah ya zabe ni cikin bani hashim Allahu Akbar kusa cikin iyalan annabi ibrahim wanne ne yafi annabi isma'il ko kaga annabi isma'il kenan yafi annabi ishaqa da kaga tsukun su ma yafi to amma daga baya sai su gani isra'ila din saboda wasu kyaututtuka da Allah ya yi ta basu sai suka dauka kamar sun fi wancan bangaren na ƴan uwansu suna ganin kamar sun muce su amma kuma hakikanin al'amari ba haka yake ba larabawan sun muce su saboda dukkanin wani manzo ne wanda abba gaba ɗaya wanda ya fito cikin bani Isra'il annabi Musa ko da annabi Isa su biyu ne ko waɗanda dukkanin su suna cikin ulul azmi to su kuma gefe annabi Isma'il wane ne ya fito annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to wane ne za ka iya aunawa da annabi Muhammad kaga Allah bai halicce shi ba bai halicce shi la cikin duniya wala cikin sama babu inda Allah ya halicce wani wanda adda daraja da kima a gurin Allah kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkanin manzannin bani Isra'ila ka haɗe su guri daya ba za su kai daraja annabi Muhammad ba ina fatar an fahimci wannan da haka wannan yana karantar da mu cewa ashe larabawan ma sun fi bani Isra'ila ko to ko yau larabawan rena kansu ne suka yi shi yasa har bani Isra'ila suka samu dama a kansu sannan da kuma alƙawarin da Allah ya lallana la tufsiduna fil ardi marratayn wanda za mu zo mu kakkaɓe tarihin gaba ɗaya idan na ida kammala tarihin za ku ga hikimar duk wannan tarihi mai tsauri ne bayar dalilin bayar da shi za ku ga abin da nake son in proven ga shi nan kisoshin duka majority ba Isra'iliya ce ne ko za ka za a ji dalili insha Allah Allah madaukin sarki ya taimake mu amin akwai sanarwoyi kamar haka sanarwa ta farko dai ita ce gobe za mu rufe tafsir insha Allahu ta'ala sai ai kokari a fito cikin lokaci domin in Allah ya kaddarce mu da ganin gobe lafiya to insha Allahu ta'ala za mu fito da wuri domin a samu ayi bayanai masu tsawo ko masu fa'ida na biyu akwai memory na kara na wannan tafsirin na bana da ma memory na complete Quran na Al-Ramma mun san mutane su yi ta neman shi da ya yi memory ko na complete Quran to Allah ya bashi iko yayi. To waɗanda suke shan memory din akwai lambobin da za su kira. Za su iya kiran 090-67-39-7106 ko 090-95-22-2032. Zan sake maimaita lambobin 090-67-39-7106 da 080-95-22-2032. Don haka ana iya kiran waɗannan lambobin domin samun waɗannan memories ɗin. Allah ya taimake mu. Sai kuma asusunmu na taimakon dai har yanzu yana nan buɗe. Kun ga yau ne zuwa gobe kurun ko? Wanda insha Allah gobe za mu sallami duka waɗanda ya kamata mu sallama duka aikin da mutane suka yi da jingajingar da duk aka yi da kowa gobe muke son mu ga cewa ba mu riƙe kowa da baki ba insha Allah ta'ala. Muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya biya mana dukkanin buƙatunmu, ya kuma sa mu dace da Lailatul Qadri, ya tsare mu daga dukkanin shari, ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin ƙasarmu, ya gafarta mu iyayenmu da 'yan uwanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya, ya sa mu cika da imani, ya sa kaburburan musu kasance lambuna daga cikin lambunan aljanna gobe kiyama, ya tayar da mu a ƙarƙashi inuwa al'arshin shi, sannan ya sa aljanna Firdaus ita ce makomanmu, ya ba mu makwabtaka da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cikinta. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.